We see this skewed towards females.
Wannan ne jawabin da shugaban hukumar kididdiga ta kasar Ghana Professor Samuel Kobina Enim yayi a lokacin gabatar da rahoton kudaden da al'umma ke samu tare da na kashewa wato Household Income and Expenditure 2022, a inda yake cewa kafin kwata na uku din shekarar 2022 kimanin mutane miliyan 1.7 ne ba su da sana'ar yi, kuma kashi 2 cikin uku duk mata ne, abinda wasu masharhanta ke ganin yana tarnake ga gudunmuwar da gwamnatin Ghana ke bayarwa wajen tabbatar da ci gaba mai dorewa ta Majalisar Dukkin Duniya, wato Sustainable Development Goals. Fauziya Adam, mai baba zugan kare hakokin mata a Ghana, na ganin su ne waɗanda ya kamata ma a fi mai da hankali a kansu, saboda suna ba da gudunmuwa masu yawan gaske wajen tabbatar da ci gaba na kasar.
Gaskiya wannan report da yan statistical service suka rawaito, gaskiya akwai damuwa sosai, saboda mu mata akwai contribution da yawa da muke taimakawa gidajenmu, especially cikin kasa baki daya. Za ka zo ta bangaren gidajenmu, idan aka samu ci kasurin aikin mijinmu, kamar namiji in ya samu wani tangarda daga cikin gida, ko ita mace ne ita za ta dauki nauyin gida, komin ciyarwa, komin zuwa suku, komi ita mace za ta ta fama da shi, har kamin namiji nan ya zo ya gina aikin shi ba. Amma in dai mace ba ta aiki, a za ka samu mijin kuma aikin shi ya bata, to kaga kaman an samu wani abu daban kuma cikin gida kenan. Banda wannan akwai amfanoni da yawa, saboda za ka iya samu ci gaba wurin aiki, inda mace ke gaban wannan aiki, shi kamar aikin nan ya bunkasa ya ci gaba fiye ga namiji ne.
Shi kuma mataimakin ministan ma'aikata ta kasa Ignatius Bafo Egwa, da ya halarci taron gabatar da rahoton, ya bayyana gamsuwarsa tare da cewa gwamnati za ta yi nata iya bakin kokarin daidaita jinsi, musamman ta fannin samar ma al'umma sana'a a kasar, domin cika burinta na bada gudunmuwar raya ci gaba mai dorewa ta Majalisar Dukkin Duniya, wato SDG a takaice.
This report will guide we the policy make.
To sai dai a wani bangare na bada nata gudunmuwa wajen shawo kan matsalan rashin daidaita jinsi ta fannin sana'ar yi a kasar Ghana. Wata mata, Najat Adam, mai aikin sa kai, ta fara horar da mata aikin ado da kwalliya domin ganin sun yi dogaro da kai.
Ni da kaina na tashi ban da nayi, da na koyi na ga akwai amfani ciki, shi na ce no, na yi shi open, saboda matasa su ma su samu su yi mai su yi su koyi, saboda in yau mai shi aure ma bai damun mijin shi.
Wasu mata da suka amfana sun ce wannan sana'ar da sun ka koya zai taimaka musu da wasu ƴan mata.
Sunana Samira Mamun, da na kare suku da ina gida zaune ba aiki, shi na zo Queenat. Yanzu dai na koyi aikin ado da kwalliya, mana pass insha Allah, ni ma ina fatan ni ma in jin bude shagona, domin ni ma in koya ma wadansu wadanda ba su da sana'a in su ma samu kudi.
Sunana Shamsiya Isa, yanzu haka ni ma na pass, ina so ni ma in jin bude shagona in samu yara ni ma in taimake su samu kudi kadan, kan da su ma suna bukatan wani abu su yi su sai.
Ingantuwar damarmakin mata da yancin su a muhimman bangarori kamar na samun ilimi da kiwon lafiya da siyasa da tattalin arziki da ayyukan yi abu ne da ake matukar bukata a duniya, ganin yadda aka bar su a baya. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.